الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مبلغة أنا تكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانر أسبر شاتكوس ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434, wanda kuma yayi daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kuma kamar yadda muka saba ga kadan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wanda yana cewa assalamu alaikum, kamar yadda aka ce mai bin liman sallah yayi karatu tare da liman a inda yake karatu a asirce. To idan liman bai yi karatu ba, ko da gangan ko da mantuwa, liman ya dauke masa? To idan mutum ya manta ko bai karanta ba, tunda akwai malaman da suke ganin idan kana bin liman, to karatun liman shine karatunka, sawa'un sallar da take a asirce ce ko sallar take a bayyane, ba su bambance tsakanin wannan sallah da wannan sallah ba. Saboda haka akwai wannan kauli ko mashhuri ne, don haka ba za a ce sallarka ta bace ba dan ka manta ko ka bari da gangan. Amma dai da za ka yi din yayin da baka jin karatun liman din, to da wannan yafi zama kamala a sallarka. Idan kuma har baka yi ba, to ba a cewa sallarka ta bace, sallaka tana nan insha Allah. Wannan yana cewa a gefen shago na ne akwai wani mai sayar da kaset na wa'azi, amma kullun sai ya rika bude karatun speaker, wato sai ya rika bude muryar muryar speakers dinsa, ta yadda mu ba ma iya jin magana a shagunan mu. Amma mun buƙaci da ya ɗan rage, wato ya ɗan rage muryar, sai ya ce shi yana isar da saƙon Allah ne. Me ya matsayin wannan a musulunci? Babu shakka wannan ba saƙon Allah yake isarwa ba, wanda yana ɓata suna addinin ne. Addini bai ce idan za ka isar da saƙo ka takura ma wani ba, kuma ni na tabbata ba wani saƙo yake isarwa ba, talle yake yi. Inda zai zama a nan ba a ciniki zai sake guri. So irin wannan bai dace ba, bai dace ka shiga haƙƙin wani ba, ko da kuwa a ce isar da saƙon ne, bai dace ka shiga haƙƙin wani ba. Annabi ya shigo masallaci ya ga mutane biyu suna sallah, ya ga mutane biyu a cikin masallaci, ɗaya yana sallah ɗaya yana bacci. Mai sallah ya ɗaga muryarsa, Annabi ya ce ɗan rage muryarsa. Wala yajhar ba'dukum bil Qur'ani ala ba'd, haka Annabi ya ce. Kada ɗayanku ya ɗaga wa ɗan uwansa murya da karatun Al-Qur'ani. Da yi shi yana zaune tasbihi yake yi, zikiri yake yi, ta yi karatu yake yi, in ka ɗaga murya ka, to za ka hana shi nashi shi ma. Saboda haka ba daidai ba ne don za ka yi ibada ka shiga haƙƙin wani. Wannan ba musulunci bai yarda da wannan ba, kuma in kai haka ba ibada kai ba, ba ibada kai ba, ka ɗau haƙƙin wani ne. Ballantana wanda a kasuwa, ina tabbata ba magana ce ta ya isar da saƙon Allah ba, a magana ce ta ya isar da saƙonsa shi, a san cewa yana gurin kuma ga abin da yake sayarwa. To wannan bai ba shi dama ya cutar da wasu ba. Wannan yana cewa ta ɓangaren hujjoji da hadisai masu inganci tsakanin littafin Al-Muhalla da kuma littafin Al-Mughni, wanne ne yafi? To kowane littafi zaman kansa yake, kowanne ولكل وجهة هو موليها wani ba zai dai ba zai wadatar da dai ba littafin al-muhalla na ibn hazm littafi ne da ya gina shi akan fahimtar sa ta zahiriya saboda haka yana kawo ra'ayoyin sa ne da ra'ayoyin wasu yana tabbatar da nashi da hujjojin da yake ganin hujjoji ne saboda haka wanda yake so ya san ra'ayin ibn hazm babu shakka idan yana da muhalla zai ga ra'ayoyin sa zai ga hujjojin sa littafin al-mughni na ibn qudama ibn qudama malami ne daga cikin malaman mazhabar hanabila kuma littafin sa yana daga cikin ummahatul kutub wato manyan littafai na mazhabar hanabila in kana karanta mazhabar hanabila to dole ne ka ya kasance kana da wannan littafi kuma kana karanta shi bayan yana kawo mazhabar sa yana kawo kuma sauran mazhabobi domin ya fito da hujjojin shi tashi mazhabar zai ce suwana sun faɗi kaza amma mu ta mazhabar ga hujjojin mu ga dalilan mu kaga kowanne da inda ya sa gaba saboda haka ba za ka iya cewa a samu al-muhalla shikira ba sai an samu al-mughni ba ko an samu al-mughni ba sai an samu al-muhalla ba kowanne yana cin gashin kansa ne sannan mutum ingancin hadisan ciki kowanne yana kan hadisi sahihi yana kan wanda ba sahihi ba kowanne za a samu wannan za a samu wannan za a samu wannan babu wani abin nan bincike na lissafi na ƙididdiga da aka yi wa hadisan cikin kowane littafi aka gane cewa wannan ya fi wannan inganci ko wannan ya fi hadisai masu inganci wannan ya fi hadisai masu rauni ba a yi wannan binciken ba ba a yi wannan kuma ba ya da wani amfani ma sai saboda haka kowanne zaman kansa yake cin gashin kansa yake menene bambanci tsakanin malaman nan guda biyu Abu Hatim Ar-Razi da kuma Ibn Abi Hatim Ar-Razi shin mutum guda ne ko kuwa da bambanci babu shakka ai daga sunan ma za ka gane cewa da bambanci ɗaya uba ne ɗaya ɗa Abu Hatim shine uban Ibn Abi Hatim kuma kaga ɗansa kenan Abu Hatim sunan shi Muhammad Ibn Idris Abu Hatim Ar-Razi ɗansa kuma sunan shi Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris saboda haka kowa zaman kansa yake kuma malamai ne daga cikin malaman hadisi manya-manya musamman ma ta fuskar abin da ya shafi ilmul jarhi wa ta'dil wato ilimin yabo da fallasa ilimin da ake wanke mai ruwaya ko kuma a faɗi aibinsa da illarsa to da ɗa da uba ɗin kowanne ya ba da gudunmawa musamman shi uba ɗin uban yana cikin sahun su Imamul Bukhari da Muslim sahunsu yake ciki Abu Hatim Ar-Razi yana cikin wannan sahun ne haka sa'an su Imam Bukhari ne dan sa shine wanda yake sa'an irin su Imam Nasa'i ma ko wannan su ya bada gudunmawa babba a cikin harkar ilimi musamman ilimin hadisi matsayin zuwa ta'ziya ga mai zaman makoki na mutuwa saboda najuwanci wasu magabata suna cewa shi zaman makoki ne ya hani akwai niyaha da aka sani wannan muttafaqun alaiha shine zama ayi koke-koken mutuwa wannan musulunci ya hana zauna ana kuka ana ihu kamar yadda ake a jahiliya wannan musulunci ya hana sannan musulunci bai ce idan aka yi mutuwa dole sai an yi wasu kwanaki ana zauna a kofar gida ba musulunci ma bai ce haka ba duk da ba wace aka yi laifi ba ne don an mutum mutuwa ya an je gida an masa ta'ziya wannan ba laifi aka yi ba amma a sani cewa ba wai musulunci ne ya tsara haka ba ba shi ya ce idan aka yi mutum mutuwa shi kenan kada ya je ko ina ba kada ya ƙara zuwa kasuwa sai bayan wasu kwanaki na'am idan watakila ko yana ganin akwai waɗanda za su zo daga nisa suna so su yi masa ta'ziya kila in bai zauna a gida ba za a ta neman sa wannan ta sa ya zauna a gida wannan babu laifi in yayi haka amma kada a ɗauka wani abu ne wanda aka shata kwanaki ne aka shata cewa dole sai an zauna cikin waɗannan kwanaki wanda kun ga ma yadda zaman daga baya ya zama na an fito da wasu abubuwa waɗanda suke wahalar da iyalan mamaci ta yadda za ka ga idan aka ce an yi mutuwa a gida a zo a tare a kofar gidan kuma don ɗaurewa ƙarya gindi sai ka ga har ma wata rumfa a ɗauko kanofi ma yanzu ake kafawa a zauna a kawo a ta fito da abinci daga gidan ba wanda zai zo da abincinsa daga gidan za a fito da abinci wataƙila waɗanda suke makusantar mamacin ko makota saboda tausayin yara da mata da aka bari sun kawo kayan abinci ko sun yi abinci sun kawo ƙarshe waɗannan nawajen su za su cinye abinci sai kaga an maida gidan kamar wani gidan biki wani ma ya zo wucewa ya zuwa lima ake ya tsaya ya ci ya koshi ya ce Allah bai bata mana saboda ya zuwa lima ci sai an mata bayani kai mutuwa akai to kaga ana so akai mu ga matsayin da mutum idan aka masa mutuwa ba ta ji ba mun mutuwar yake ba ji ba mun yadda zai ji da masu zuwa su yi zaman kashe wando a kofar gidansa wannan shi zai fi damun sa ita ta'ziya addu'a ce ga mamaci da kuma lallashin wanda aka mutuwa ita ce ake nufi da ta'ziya addu'a kuma ba ta da wani mahalli na musamman aka ce sai anan ne kadai ake yin ta idan ka halarci sallah da ake wa mamaci aka yi masa sallah da kai addu'a aka yi masa ko ka je ku kai shi makabarta aka yi masa addu'a addu'a aka yi masa idan ka haɗu da wanda aka yi wa mutum wanda aka yi masa rasuwa a masallaci ko gaisa kai masa jaje ka yi wa mamacinsa addu'a da abin da ya bari addu'a ce ita ma idan a kasuwa kuka haɗu addu'a ce duk inda kuka haɗu kai masa addu'a ce ba wai in an zo ba ne tafi zama addu'a duk da cewa wataƙila zuwan zai sa ya fahimci kamar ka ɗan damu to amma wannan duk al'ada ce ta sa haka da ba a zuwa ɗin ba za ka ɗauki haka ba Ibn Uthaymeen Sheikh Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah a cikin fatawansa yana faɗar cewa akwai wani da aka yi wa rasuwa sai bai samu zuwa ba amma ya buga masa waya ya masa addu'a sai ya kullace shi a rai shi ne Ibn Uthaymeen ya ɗauki takarda ya rubuta masa yake gaya masa hukuncin shari'a a wannan babin wasiƙa tana nan cikin fatawansa fatawa Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen wasiƙar da ya rubuta ma wancan yana nuna masa cewa ba wai raina ko kuma rashin damuwa da abin da ya same ka ne ba ba shari'a abin da take nema shi ne ka yi wa mutum lallashi kuma ka yi masa addu'a da a ta ko ina ka yi masa addu'an nan addu'a ce to amma saboda an maida abin al'ada sai an yi tattaki sai an zauna wani ma sai ya duba dadewar ka a gurin ka dade ko baka dade ba in baka dade ba to baka damu ba kaga wannan duk al'ada ce ta jawo haka so ba a ce haramun bane mutum dan ya zauna gida wasu sun zo sun masa addu'a ba wanda ya ce wannan haramun sai dai kawai a guji dai abubuwan da zan zama akwai takurawa ga shi mamaci ga shi wanda aka yi wa mutuwa abinda zai zama takurawa a gidansa kaga mutane daga ƙauye an zo an tare a gidan an lalata duk ma wannan abdan sauran abinci da ya bari an cinye wannan duk kaga al'ada ce duk ta ja wannan saboda haka a iya zuwa a yi masa ta'ziya gida in yana gida in an gamu da shi a hanya a iya masa a masallaci a iya masa wannan duk ba laifi ba ne wannan yana magana karɓar bashin kuɗi yake cewa ya halatta musulmi ya karɓi bashin kuɗi domin gina gida daga federal mortgage ne ko mortgage bank ko musamman a gari kamar Abuja wurin da hayar gida yake da tsada a matuƙa da gaske domin waɗanda ba musulmi suka karɓi bashi daga wannan banki su gina gidaje su kuma su ba mu musulmi mu shiga haya to galibi abinda yake fitar mu kenan wato kullum sai mu rika la'akari da me wanda ba musulmi yayi ba sai a ce shi wanda ba musulmi yayi kaza to mu ba za mu yi ba wannan ba ita ce hujja a shari'a ba shi ne dalili ba shari'a in ta ce abu kaza haramun ne to dan wani yana yi wanda shi ba shari'a ya damu da ita ba musuluncin ma ba shi yake yi ba to ba zai zama hujja kai musulmi kai wannan ba wannan ba hujja ba ne annabi ya zo abin nan sahabbai suna hadisin waqid abu waqid lillahi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da sahabbai cikin su akwai wanda ba su zai shiga musulunci ba sai suka zo suka ga arna suna rataye takubban su a jikin wata itaciya domin neman tabarruki sai suke cewa ya rasulullahi ij'al lana zata anwaq kama lahum zata anwaq ya manzo Allah mu ma ka sa mana wato mu ma ka samu mana bishiya da zamu rika rataye ta kubban mu kamar yadda waɗannan abokan gaban namu su ma suna da tasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innaha sunan, lalle wannan ita ce hanya da Allah ta'ala da annabi da Allah ta'ala yake gaya mana cewa za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku, wato ku yi koyi da irin abin da suke faɗa, kun faɗi kamar abin da mutanen annabi Musa suka gaya annabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun, suka ce mu ma ka samu mana abin da za mu bauta kamar yadda waɗancan suke da shi. So ba hujja ba ce don wani ya yi abin da Allah bai yarda da shi ba, kai ma ka ce za ka yi. Duk abin da kake nema na dukiya kana neman shi ne don ya yi albarka, ka samu albarkarsa a duniya da lahira, kuma ka fita ka je lahira ka fita lafiya. Wannan shi ne abin da duk kake nema a dukiya, albarkar ta nan duniya kuma an je lahira ka kubuta. Idan ya kasance Allah ta'ala ya ce ba zai sa albarka a cikin abin ba, kaga dan ka karba kai Allah ba zai albarkace abin ba. Allah cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, duk abin da yake riba Allah ya bice albarka cikin sa. Wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwali an-nasi fala yarbu 'inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun, ce duk abin da za ku bayar na riba dan kudin ku su karu to wannan ba zai yi albarka a gurin Allah ba, ba zai samu albarka a gurin Allah ba. Saboda haka wannan za ku duba, ba za ku dubi cewa ai wanda ba musulmi ba suna yi, don haka ya kamata mu ma mu yi irin wannan logic din. An same shi hatta a harkar aikin gwamnati, sai ga mutum ya kama ma'aikata sai a zo a ce masa ai wanda ba musulmi ba in suka riƙe ma'aikatan nan sata suke yi. Saboda haka mu ma musulmi ya kamata mu saki kuɗi, ai duk ƙasar ta mu ce. Akwai wanda ma'aikacin shari'a ne amma abin da yake faɗa ke ma'aikacin shari'a ne, amma cewa yake ai abokan zaman mu su suna sata kuɗi, ya mu ba za mu sata ba. Kai ya kamata ka zama misali na ƙwarai, ka sani cewa dukiya al'ummar nan musulmi da kowa musulmi ba, inda yana da haƙƙi a ciki a ban tambaya ce, sai an tambaye ka akan ta. Babu magana cewa wani ya yi kai ma ba za ka yi, wannan ba hujja ba ce. Aka je lahira zaman ku a wuta ba zai amfane ka ba, don ka gan shi a wuta ya gan ka a wuta, wannan ba wani ba zai amfanar da wani ba. Walayyan fa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, kasancewar kun yi zalunci tare a duniya, a yau a lahira an haɗa ku a gidan azaba, aka haɗa ku a jahannama, wannan ba zai amfane ku ba. Saboda haka mutum wannan zai duba. So waɗannan dai su ne 'yan tambayoyin da za mu ansa, za kuma mu ci gaba da karatunmu. Ala Abubakar, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم. الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin, lalle Ibrahim ya kasance shugaba ne abin koyi, qanitan lillahi mai da'a ga Allah, hanifan mai fuskantar Ubangiji, wa lam yaku min al-mushrikin kuma bai taba zamowa cikin masu shirka ba, shakiran li an'amihi mai godiya ga ni'imomin Allah, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah ya zabe shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici. Wa atainahu fid dunya hasana, kuma mun bashi kyakkyawan sakamako a nan duniya. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma lalle shi a lahira yana daga cikin mutanen kwarai. Thumma auhayna ilayka, sannan muka yi maka wahayi, anittabi millata ibrahima hanifa, cewa ka bi addinin annabi Ibrahim wanda yake mai fuskanta zuwa ga Allah. Wa ma kana minal mushrikina, kuma bai kasance daga masu shirka ba. Wannan bayan Allah ta'ala yayi maganar Quraishawa da irin yadda suka haramta wa kansu abubuwa su halatta wanda suka so, su haramta wanda suka ga dama. Yayi maganar Yahudawa waɗanda Allah ta'ala ya haramta musu abubuwan da ya haramta musu saboda zaluncinsu. Kuma dukkan waɗannan ɓangarori guda biyu, kowa yana da'awar cewa shi yana bin hanyar annabi Ibrahim ne. Quraishawa da'awarsu kenan cewa suna kan abinda annabi Ibrahim yake kai, saboda haka su abin nan ne zurriyar annabi Ibrahim ne. Shi yasa ma suka yi hotonsa, mutum-mutuminsa suka aje a cikin Ka'aba, gashi nan yana rantsuwa da kibau irin wacce suke a jahiliya. Gashi nan an yi gunkinsa yana rantsuwa da irin wannan kibau din na shirka. Su ma Yahudu suna da'awar cewa annabi Ibrahim bai Yahude ne, kowannensu yana da'awar haka. To shi ne Allah ta'ala a nan ya kawo magana annabi Ibrahim da sifofinsa, wanda ya sha bamban da sifofin su waɗannan da suke da'awar jingina kansu zuwa gare shi. Dan daman haka shi wanda yake kan ƙarya kullun so yake yi ya jingina kansa zuwa ga wani mutumin kirki, domin idan bai jingina kansa zuwa ga mutumin kirki ba, to ƙaryar tashi ba za ta samu karɓuwa ba. Saboda haka sai ya jingina da wani abu ne wanda yake mai kyau, mutane suna yabansa, sannan yake ganin zai ci nasara. Don haka dukkan waɗannan ɓangarori guda biyu suna jingina kansu ga annabi Ibrahim alayhi salam. To shi ne Allah ta'ala yake gaya musu cewa dukkaninsu ba wanda ya cancanci annabi Ibrahim alayhi salam. Yahudawa ba su cancance shi ba, Quraishawa ba su cancance shi ba, Kirista ba su cancance shi ba. Ka magana Kirista a nan ba, saboda ba maganarsu ake ba. A lokacin da ayat ta sauka ma, annabi sallallahu alaihi wasallam bai cakuɗe da Kiristoci ba. Quraishawa ma Larabawa ma umuman ba su cakuɗe da Kiristoci ba, sun fi cakuɗuwa da Yahudawa. Yahudawa suna zaune a Jaziratul Arab, suna zaune a Madina, sannan ana haɗuwa a ci kasuwanni ɗaya. Saboda haka an fi sabawa da su. Don haka maganganun wannan maganar cewa su abin nan addinin annabi Ibrahim suke kai ita ce tafi haɗuwa, an fi jinta daga bakin Yahudawa. Saboda haka sai maganar Yahudawa ta zo, ba maganar abin nan ba, ba maganar Kirista ba. Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alaikum, ba ai maganar Kirista ba. To Allah ta'ala ya ƙaryata su ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi, lalle Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance umma. Ana nufin wanda yake shugaba wanda ake koyi da shi, ko kuma umma ana nufin al'umma ne, domin kalmar umma a Larabci tana zuwa da ma'anar wasu jama'a, wani dandazo na jama'a da suka haɗu akan wata manufa guda, ko dai kabilar su ɗaya, ko garin su ɗaya, ko addinin su ɗaya. Wani abu dai ya tattara su, ya haɗa su, sun zama abu ɗaya. To su ake kira umma. Waltakum minkum ummatan yad'una yad'una ila alkhairi, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi. Kaga anan da'awa ce za ta haɗa ku, kuna kira zuwa ga alkhairi sai ku zama al'umma. To raka al'umma shine wata da'ifa minan nas, al-da'ifatul azima minan nas tajma'uhum jami'a. To annabi Ibrahim Allah ta'ala ya sifanta shi da umma. Saboda haka zai iya yiwuwa ana nufin annabi Ibrahim umma ne, wato shi kadai irin abin da bawo shi ke cewa kai kadai gayya. Domin a lokacinsa Al-Qur'ani bai gaya mana cewa wasu mutane sun yi imani da annabi Ibrahim ba. Wanda aka gaya mana ya yi imani shi ne annabi Lut kawai, amana lahu Lut, shi kadai alqur'ani ya ga mana yayi imani da shi saboda zamanin sa wanda muka sani daga shi sai matarsa sai kuma daga baya ƴaƴansa amma ba a ga mana cewa mutanen sa da ya tafafata da su sun yi imani saboda shi kadai a zamanin a gurin Allah ta'ala umma ne saboda shi wahidun ne ko alfun ne bi wahidin wahidun ne bi alf shi kadai a matsayin dubu yake a matsayin gayya yake a matsayin al'umma yake sannan umma tana daukar ma'anar al-imam alladhi yuqtada bihi shugaba wanda ake koyi da shi annabi ibrahim alayhi salam shine uban mutane na uku shine abul anbiya Allah ta'ala ya fitar da yawancin annabawa daga zuriyar sa ne yawancin annabawa da aka turo galibinsu daga banu Isra'il ne galibinsu daga banu Isra'il aka fitar da su shi yasa annabi Musa alaihi salam yake tuna musu wannan ni'ima ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka iz ja'ala fikum anbiya ku tuna ni'imar Allah da ya muku da ya sa annabawa da yawa a cikin sauraka ake ce masa abul anbiya tunda banu Isra'ila sun fito daga jikansa Yaqub ƴaƴan Yaqub daga nan aka samu al-asbab su 12 din nan su suka fitar da gidajen banu Isra'ila guda 12 so kuma daga cikin su aka yi ta samun annabawa to saboda haka ake ce masa abul anbiya sannan imamul hunafa duk wani wanda ya fuskantar da Allah da fuska ga zuciyarsa ga Allah shi kadai to annabi Ibrahim shugaban sa shine shugaban tauhidi gaba daya wannan matsayi ne da annabi Ibrahim ya samu shi yasa zaka ga dukkan almilal dukkan addinai musamman addinin da aka saukar daga sama kowa yana girmama annabi Ibrahim babu wani addini da aka yi ma wahayi ake aka saukar daga sama wanda ba ta girmama annabi Ibrahim dukkaninsu suna girmama shi kai hatta ma waɗanda suke kan shirka kamar Quraishawa suna girmama annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka ya zama imam wanda ake koyi da shi wanda ake kokarin a koyaye shi to shi yasa aka kira shi umma al-imam alladhi yuqtada bihi alladhi yuallimu an-nas al-khair wanda yake koya wa mutane al-khairi kamar yadda Ibn Mas'ud ya faɗa to shine wanda yake koyar da mutane alkhairi wata rana Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa inna Mu'adhan kana umma Mu'adh ibn Jabal ya kasance al'umma ce sai wasu daga cikin albajiransa suka ce zaka Ibrahim ya annabi Ibrahim inna Ibrahim kana umma ba Mu'adh ibn Jabal ba sai ya sake maimaita shi suka sake faɗa sai ya ce ai al'umma da ake nufi umma alladhi yuallimu an-nas al-khair al-mu'allimu lil-khair wanda yake koyar da alkhairi yace kuma haka Mu'adh ibn Jabal yake yana koyar da mutane alkhairi saboda haka shi kansa umma ne sannan duk mutumin da zai rike gaskiya ya tsaya a kanta koda duk gari ana faɗa da shi akan wannan gaskiyar da yake kanta to shi kadai umma ne shi yasa zamu ga da aka yi magana as-sawadul a'zam ce alaikum bis-sawadul a'zam in aka samu sabani to ku rike dandazo ku rike jama'a to za ga magabata sun ce as-sawadul a'zam sune jama'at ahli sunna wal jama'a su ne waɗanda suke kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mun rashin yawan ko da ba su da yawa a gari to su ne jama'a din ba wai ana nufin yoyoyo ba ba ana nufin kawai dandazon shirme ba ana nufin waɗanda suke kan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ko da ba su da yawa waɗannan su ne jama'a din shi yasa Abdullahi ibn Mubarak kamar da yake cikin sunan Tirmidhi Jami'ut Tirmidhi da aka tambaye shi suwaye sawadul a'zam sai ya ce abubakar da umar sai aka ce to ai sun rasu wato ba sa duniya sai ya ce abin nan sai ce Abu Al-Husayn Husayn ibn Waqid dai daga cikin malamai magabata sai ka ci kai shi ba ya rasu sai ce Muhammad ibn Thabit ce to ai shi ba ya rasu sai ce Abu Hamzat As-Sukkari Abu Hamzat As-Sukkari a lokacin yana da yana nan dare Muhammad ibn Maimun Abu Hamza As-Sukkari kai ne daga cikin waɗanda suka tsaya suka jajirce wajen su ga cewa an yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam an kuma yaki bid'a sama a inda yake a zamanin sa saboda haka da yayi ta fadar sunayen mutane daidaiku an tambaye shi ne jama'a amma yana fadar sunayen mutane daidaiku sai ce wani sai ce ai ba ni sai ce wani karshe ya fadi na zamanin sa shine Abu Hamza As-Sukkari ce shi kadai al'umma ne saboda haka ka rike shiriya ka rike gaskiya koda kai kadai ne kamar yadda Al-Fudayl ibn Iyad yake cewa ittabi' sabila al-haq wala tastawhish wala yastawhishka qillatu as-salikin ka bi hanyar gaskiya kada karancin masu bin ta su ya tsorata ka sannan watruk sabila al-dalal wala taftarra bi kathrati al-halikin sannan ka guji hanyar bata kada ka rudu da yawan batattu kada ka ga jama'ar da suke kan wannan hanyar su suka fi yawa in tubai akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa hum illa yakhusun in ka ce yawa zaka bi to in dai yawa zaka bi to za a batar da kai daga kan hanyar Allah saboda yawa galibi suna bin san zuciyarsu zato suke bi shaci fadi suke bi inda yawa za a bi ai ba za a yi musulunci ba tunda a yanzu a doren ƙasa ai wanda ba musulmi su suka biya wannan kuma alkawarin Allah ne to la tajidu aktharahum shakirin lokacin da shedan ya faɗa haka cewa qalilun min ibadiyyas shakur ce bal aktharuhum la ya'lamun haka zaka ubangiji ya faɗa aksariya da dama to ba akan hanya suke ba akan ilimi suke ba saboda haka ba yawa ake dubawa ba kasancewa Annabi Ibrahim a wannan lokaci shi kadai ne tsaye kyam akan gaskiya duk an gudu an basa hatta mafi kusanci da shi shine mahaifinsa ya ce ya kaurace masa ya bace masa da gani raghibun anta an alihati ya Ibrahim fa illam tantahi la artumannaka wahdurni maliya ce in dai bai bar wannan da to zai sa a masa ruwan duwatsu da haka ya bace masa da gani har mahaifinsa ya ki shi to waye zai so shi saboda haka sai ya zama da ya ma yi hijira gaba daya bar gari inda aka aiko shi kasar da aka aiko shi a Iraki ne cikin Iraq ne arewacin Iraq amma karshe hijira ya koma Sham hijira ya koma can cikin Sham a can ya gama rayuwarsa a lokacin da ya zo kuma ya gina Ka'aba gina dakin Ka'aba ya kawo zurriyarsa Hajar da danta Isma'il ya ajiye a nan Allah ta'ala ya albarkaci kuma zurriyar tasa aka samu annabawa da yawa a ciki karshe har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin wannan zurriya saboda haka wannan yasa Allah ta'ala ya sifanta shi da kana umma wannan sifa ta farko kenan kana ummatan qanitan lillah alqanitu almuti'u mai biyayya ga Allah wato wanda shi a cikin ayyukansa gaba daya babu saban Allah duk abin da yake saban Allah to baya cikin ayyukansa abin da ya sa gaba shine biyayya da da'a ga Ubangiji shine alqanitu shine alkhashi'u almuti' mai kaskantar da zuciyarsa ga Allah mai biyayya ga Allah sifarsa ta biyu kenan sannan sifarsa ta uku hanifan الحنيف شيء المقبل على الله المقبل بقلبه على الله شيء الحنيف wanda zai fuskantar da zuciyarsa gaba daya ga Allah wanda duk ya fuskantar da zuciyarsa ga Allah babu shakka babu shirka tare da shi dan shirka shine hada Allah da wani kawai wai wani Allah ka ba shi haƙin Allah shine shirka to duk wanda aka ce hanif ne to ya karkace wa dukkan wani abin da yake ba Allah ba ba zai dauki haƙin Allah ya bashi ba saboda haka kaga ramzi ne wato alama ce ta tauhidi alama ce symbol ne na tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bu'istu bil hanifiyati sab'a, an aiko ni da addinin da yake hanifiya ne, addinin da ya barwa dukkan duk ya karkace duk wata hanyar shirka, duk wata hanyar banna babu ita a cikin sa. Sannan sam'a addini ne mai sauki, ba addini ne mai wahala ba. Waɗannan sifofi Ubangiji ta'ala ya sifanta shi da su. Sifa ta hudu ita ce shakiran da al'ummi, ce walam yakun minal mushrikin, wannan ba an kawo shi bane don a yi yabo ga Annabi Ibrahim alayhi salam, an kawo shi ne don a wanke shi daga abinda wasu suke kokarin jingina shi gare shi. Yahudu da Nasara suna kokarin jingina shi ga Yahudanci da Nasaranci, wanda Allah ta'ala ya ce wannan abu ba su da ilimi akan sa. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. الله تعالى يا أهل الكتاب يا قوة لدى أكبر وللتاج يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم ميسا قكي جايا جمد الأمر النبي إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده الهال التوراة تتلتا من النبي موسى عليه السلام وندا شين أصل يهودا واكينا أبدا سكيبي والإنجيل دا إنجيلا شين لتا من النبي إيسى عليه السلام وندا سوك نصار سكي تشوى شي سكيبي تو بقى سوكا دون أن لتا من بسيبا يان النبي إبراهيم تو هذا أزوء تشي بيهودي ني هو بنساري ني لتا فندا أكي karanta Yahudancin ko Nasarancin a ciki ba a saukar da su ba sai bayan shi da shekaru masu yawa, da shekaru masu yawa ba kadan ba. Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di afala ta'kulun ha antum haula hajatun fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm, yace kun yi jayayya akan abin da kuke da ilimi akan sa, to dan menene yanzu kuma za ku rika jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan sa, abinda ba ku da ilimi akan sa? Tunda abinda Annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance gabanin Yahudanci, ya kasance gabanin Kiristanci, ya za ku zo kuna jayayya akan cewa shi Kirista ne ko ba Yahudi ne? Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara antum a'lamu am illa, ku ce waɗannan zurriyar gaba ɗaya Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il da ɗansa Ishaq da jikansa Yaqub da jikokin Yaqub din al-asbab ko jikokin Annabi Yaqub kanu hudan aw nasara, kuce dukkan su Yahuda ne ko Nasara? Antum a'lamu am Allah, ku kuka sani ko Allah? Ma shakka Allah ya fi ku sani, saboda ka waɗannan ba Yahuda bane ba Nasara bane, ba kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin, ba Yahudi bane ba Nasara bane, hanifi ne wanda yake fusar Allah ne kadai da zuciyarsa, baya hada Allah da kowa, baya shirka da Allah, kowa musulmi ne. Saboda haka wannan Allah ta'ala yana shimfiɗa ga al'ummar musulmi don su san girman addinin da suke kai, cewa addini ne da ya fara da Annabi da manzo, kuma ya rufe da manzo, ya fara da Annabi Ibrahim alayhi salam, sannan ya rufe da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fara da Khalilur Rahman, ya rufe da Khalilur Rahman. To haka wannan Ubangiji ta'ala ya kawo wannan shimfiɗa don a wanke Annabi Ibrahim, kuma a yi shimfiɗa a gaya muku falala addinin da kuke kai. Yace don haka baya daga cikin masu wanda suke shirka, walam yakun minal mushrikin, aka yi amfani da wannan siga ta lam yakun minal mushrikin, inda lam da ta shiga fi'ili mudari taqlibuhu ila al-madi, saboda haka dan a gaya maka cewa a baya can bai taba zama mushriki ba, kuma nan gaba ba zai zama mushriki ba, saboda haka aka kawo lam litufida bara'atihi min ash-shirki fil madi wa istimrari bara'atihi fil hal wa fil hadir wa fil mustaqbal, baya can bai zama mushriki ba, kuma ba zai taba zama mushriki ba, walam yakun minal mushrikin. Kaga anan raddi ne ga su waɗannan wanda suke cewa Annabi Ibrahim alayhi salam yana kan abin da suke har da ma za su yi butun-butumin sa a yi shi, wai yana gashi yana rantsuwa da kibau, wanda aiki ne na jahiliya. To Allah ya ce baya ciki. Shakiran li an'amihi, mai godewa shi ni'imomin Allah ne. Ta hanyar bautawa Allah shi kadai ne masa da'a, ba kamar yanda kuke ku ba. Can baya Allah ya ce fa kafara bi an'amillah. Allah da ya faɗa sifar su yace sun kafirce ni'imomin Allah. Shi kuma Annabi Ibrahim shakiran li an'amihi, mai godewa ni'imar Ubangiji. Wato wannan ita ce gayarsa. Gayarsa ita ce godewa Allah. Domin godiya ga Allah ita ce gayar halitta gaba daya. Allah ya halicce mu gaba daya dan mu zama masu godiya gare shi. Shine karshen abinda Ubangiji yake nema a wajen mu. Wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sama'a wal-absara wal-af'idata ce la'allakum tashkurun. Kaga ashe gayar halittar dan adam da Allah ya fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa har ya zama wani abu dan ya gode wa Allah. Dan ya gode wa Allah. Wala qaddasarakum Allahu bi Badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kaga ya zama kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa shine gayatul khalqi wal amr. Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa shine gayatul ash-shukru lillah, shine gayatul khalqi wal amr. Gayatul khalqi yadda Allah ta'ala ya fada a waccan ayar. Allahu qala akhrajakum min butun ummahatikum. Kaga gayar halittar mu shine mu zama masu godiya ga Allah. Sannan gayar umarni shi ma mu zama masu godiya ga Allah. Shi yasa ce wattaqullaha la'allakum tashkuru. Ku gode wa Allah. Ku ji tsoron Allah wa la'allakum ku zama masu godiya. Wannan ita ce gaya. To haka nan ita ce gayar Annabi Ibrahim alaihi salam. Shakiran li an'amihi. Mai gode wa ni'imomin Allah ne ta hanyar yi masa biyayya, ta hanyar cika dukkan wani umarni da Ubangiji ta'ala ya masa. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa Ibrahim allazi waffa, da Annabi Ibrahim wanda ya cika dukkan umarni da Allah ta'ala ya masa. Wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Tun da man can Allah ya ce mun bashi shiriyarsa. Idiftala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ubangiji ta'ala ya bashi umarni, dokoki, kuma ya cika waɗannan dokokin. Saboda haka shi mai cika dokokin Ubangiji ne, mai ƙayanta Ubangiji ne wajen bauta. Ijtabahu, da haka Ubangiji ya zaɓe shi, ya zaɓo shi ya bashi matsayin da ya bashi, ya zama abul anbiya. Ya zaɓo shi ya bashi wannan matsayi ya zama khalilur rahman, ya zama shine na biyu a cikin ulul azmi minar rusul, daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai shi. Babu wanda Allah ta'ala ya rike shi khalil badadai daga Annabi Ibrahim sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Ubangiji shi ya san ina yake aje sabonsa, ina yake aje manzancinsa, shi yake zabowa ya aje inda ya ga dama. Shabahu wa adahu ila siratul mustaqim, ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici. Tafarki madaidaici shine bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba. Ubangiji ta'ala sai ya faɗi sakamakon da ya masa, cewa atainahu fid dunya hasana, a nan duniya mun bashi lada mai, mun bashi sakamako mai kyau. Na sakamako mai kyau Ubangiji ta'ala ya sanya shi da wannan matsayin nashi, ya zama shine abul anbiya, shine khairul bariya. Wani yazo cikin sahihai ne hadisin Anas, Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairal bariya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka Ibrahim, ya khairal bariya, ce zaka Ibrahim, Annabi Ibrahim kenan. Ubangiji ya bashi wannan. Sannan a lahira Ubangiji ta'ala zai kuma bashi sakamako. Wannan na duniya ne, matsayi ne da aka bashi na duniya, albarka da Allah ta'ala ya sanya cikin zuriyarsa. Ya zamana kuma ana ambatansa, kyakkyawan ambato, ya zamana an yi ittifaki akan cewa kowa so yake jingina da shi, kowa so yake ce shi nashi ne. Sannan kuma a lahira can ma Ubangiji ta'ala zai bashi, can ma zai bashi sakamako, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin sahihai ne, yake cewa za a tashe kowa da kowa, tsirara ba kaciya ba takalmi. Sai yake cewa, sai ya karanta fadar Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kamar yadda muka fara halitta, wato kamar yadda muka halicce ku da farko, sanda mutum ya fado duniya haka zai fado tsirara haihuwar uwarsa to haka nan zamu bayar da ku haka muka yi alkawari kuma sai mun yi inji Allah sai annabi ya ce wa awwalu man yuksa ibrahim farkon wanda za a sa wa sutura a farfajiyar alkiyama shine annabi ibrahim alaihi salam ya zama da kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kama da shi da yake cikin hadithul isra da yake ga wasu sahabbai isra'i da ibraji da yayi ga annabawa a can sama yace wa ra'aytu ibrahim fa idza aqrabu an-nas bihi shabahan sahibukum naga ibrahim wanda yafi kowa kama da shi shine mutumin ku yana nufin kansa sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamana yana bin millata ibrahim tashin da zakai da safi annabi sai koyar da kai cewa ka roki Allah ka fadi cikin azkar din da zaka fada asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa millati abina ibrahim saboda me saboda ita ce millata addini millata abikum ibrahim tace addinin annabi baban mu inji abin nan inji Allah shine ibrahim alaihi salam saboda ko wannan duk wani sakamako ne ubangiji ta'ala ya masa yasa masa abinna lisana sittin fil akhirin ne zaman ana ambatan sa kamar yadda yake waj'al lisana sittin fil akhirin ka bani kikkiawan yabo ga yan baye da zasu ubangiji ta'ala ya bashi wannan duk wani sakamako ne da ubangiji ya masa a nan duniya kuma zai masa a lahira yace atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin kuma shi a lahira yana daga cikin mutanen kirki saboda addu'a da yake rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin ya allah ka bani hukunci wato ka bani fahimtar addini sannan kuma ka sa ni cikin tawagar mutanen kirki ka duba annabawan allah manya waɗanda suke da irin wannan mukami amma yatadarrauna ila allah yadda suke kaskantar da kai zuwa ga Allah suna roƙon sa ya sa su cikin mutanen kirki shi kaga ba wanda yafi cancanta ya rika irin wannan addu'a irin mu idan har annabawan Allah masu irin wannan matsayi za su rika roƙon Allah ya sa su cikin mutanen kirki ba su daukar su sune mutanen kirkin ba duk da cewa su din ne roƙon Allah ya rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin kamar yadda annabi Yusuf yake ya rika addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka karbi ni na ina musulmi ka hada ni da mutanen kirki saboda ka bawa har kullum yana sallamawa ubangiji zuciyarsa yana kuma roƙon Allah ta'ala ne ya tabbatar da zuciyarsa kada ya canza masa babu wani wanda zai ce shi shikenan ya haye gada ya haura katangar shi ya haye shi ba maganar sa ka san wasu ana samun suna samun irin wannan gurur din wannan rudin ko karatu aka zo sun fi so a yi karatun ya fita waje ba ya yawo a kansu ba idan yana yawo a kansu sai su ji ba kai ba yi karatu ba amma in aka saki wutar kai waje to sai ci kai je an yi karatu saboda shi yana ganin ya shi yanzu ya wuce karfin a yi masa da kuma wannan rudu ne wannan kuma shi ne kasur gumin jahilci wakafa bil iktirar billahi jahlan kamar yadda ibnu mas'ud yake faɗa ka rudu cewa kai shi kenan ai kun gama daddalewa da ubangiji kai baka da matsala da shi wannan jahilci na ƙarshe kenan saboda haka da yayi addu'a cewa alhiqni bis salihin ubangiji ya ce wa innahu fil akhirati lamin as-salihin a lahira za a tattaro shi cikin salihai sune shugabanni sune jagorori sannan Allah ya ce thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan sannan muka yi maka wahayi cewa kabi addinin annabi ibrahim abinda ake nufi yabi addinin annabi ibrahim shine ya rike musulunci wahayin da Allah ta'ala ya masa wato wannan an ittabi millata ibrahim ishara ne zuwa ga abinda Allah ta'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na shari'a na musulunci gaba daya ba wai ana nufin da can annabi sallallahu alaihi wasallama kafin yayi wahayi ai masa wahayi yana kan addinin annabi ibrahim daga baya aka shafi aka dawo da shi kan musulunci ba a'a ana ishara ne zuwa ga shari'ar islam cewa ya bi shari'a ta musulunci wadda asalinta an gina asalinta ne akan tushen abin da annabi ibrahim ya zo da shi Nabi Ibrahim ya zo da shi an hanifiyati samha addinin da ya karkacewa dukkan wata barna addinin da ake fuskantar Allah shi kadai da zuciya sannan kuma addinin da yake da sauki tun daga lokacin da aka ce da shi ya yanka dansa ya gani a mafarki cewa yanka dansa tun daga lokacin da Allah ta'ala ya jarrabe shi yace wannan jarrabawa muka fara sanin cewa wannan addinin da Annabi Ibrahim ya zo da shi wanda kuma a kansa aka gina musulunci addini ne wanda yake samha addini ne mai sauki balamma aslama wa tallahu lil jabin wanadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha la huwa al-bala'u al-mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim ubangiji ta'ala yace yayin da suka je ya kwantar da shi zai yanka dan nasa wato suka bi kauya yaje ya kwantar da shi wanadainahu muka kira shi kace ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ka gaskata mafarkin da kai ka yadda da mafarkin da kai ka gaskata shi inna kadhalika najzil muhsinin haka muke sakan kawo mutanen kiri inna hadha la huwa al-bala'u al-mubin lalle wannan shine bala'i na sarari bala'i na fili na baro baro wa fadainahu bi dhibhin 'azim daga nan muka cece shi da wani abin yanka babba to tun daga nan muka fara sanin cewa to addinin annabi ibrahim alaihi salam addini ne mai sauki ita ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ba mu sa muku kunci a addini ba shine hanyar mahaifinku shine addinin mahaifinku wanda yake ibrahim Allah ta'ala ce muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah an ittabi millata ibrahim hanifa ka bi addinin annabi ibrahim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kan tafarkin annabi ibrahim ba yahudu ba ba nasara ba ba quraishawa ba mushrikan quraishawa ba ba su bane shi yasa Allah ce inna awla an-nasi bi ibrahim lal ladina tabauhu wa hadha an-nabi wal ladina amanu wallahu waliyyul mu'minin wanda suka fi kowa cancantar annabi ibrahim sune wanda suka bi shi wanda suka yi imani da wannan annabi da wanda suka yi imani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su suka fi cancanta da annabi ibrahim alaihi salam domin da can quraisha sun rika kushewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yana kallon baitul maqdis cewa ya yana da awar shi yana bin addinin annabi ibrahim amma kaga ya bar alqiblar annabi ibrahim yana kallon wata alqibla daban wanda ya ta addu'a Allah ya dawo da shi kan wannan har lokacin da Allah ta'ala ya karba addu'arsa ya dawo da shi ya fice fuskanci da fuskanci Ka'aba yayi sallah daga nan wannan surutan ya kare ubangiji ta'ala anan yake gaya mana cewa shi yake bin addinin annabi ibrahim da wahayi ba da san zuciya ba ba da shubha ba da akwai wanda suka bi addinin da shubha irin su umayyah ibn abi salt irin su zaid ibn amr ibn nufayl kaga sun kaura cewa bautar gumaka sun tafi sun kama wani abu na addinin annabi ibrahim amma bisa shubha ba su san shi ba ba kuma wanda suke bin shi bisa ƙarya ba sune quraishawa shi yana bin sa bisa wahayi shi yasa Allah ya ce summa auhayna ilayka sannan muka yi maka wahayi wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da basira yake bin hanyar annabi ibrahim alaihi salam summa auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifan sannan Allah ya sake cewa wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai taba zamowa daga cikin waɗanda suke masu shirka ba shi yasa Allah ta'ala ya gaya wa annabin sai ce kace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin kace Allah ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici addinin da yake miƙaƙƙe ne kan hanya yake totar addinin annabi ibrahim wanda yake fuskantar da zuciyarsa ga Allah kuma bai taba zama wato cikin mushrikai ba wannan ubangiji ta'ala ya wannan shimfidan dan ya sanar da musulmi falalar addininsu, cewa addinin nan addini ne mai falala domin an gina shi akan usul millati Ibrahim, sannan addini ne da babu shirka a cikin sa. Yana ma tushe dukkan wata hanya ta shirka tsabanin addinan da suka gabata. An bar akwai wasu abugurare haka inda wata baraka haka da shirka ta rike shigowa. Addinin musulunci addini ne da ka toshe dukkan wata kafa ta shirka, shi yasa ba ga wani addini ba da baya barin wani abu na shirka karama da babba, face ya toshe da babba da tafili da taboye da babba da karama, duk wani abin da aka san zai kai ga shirka, ko da ba shirka bane shi a karan kansa. Idan aka san cewa yin sa yau da gobe zai kai ga shirka, addinin musulunci ya toshe wannan. Saboda haka wannan ita ce millatu Ibrahim din da muke addu'a kullun da safe. Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan addini, addini na tauhidi, addini na dan ta Allah da kadai tashi a cikin bauta ba tare da hada kowa da shi ba. Allah ta'ala ya samu dace da wannan. Zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.